بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da wannan yammaci na ranar Alhamis. Mun shiga daren Juma'a kenan, daren 15 ga watan Shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Afrilu 2026. Mun hadu a wannan masallaci na Central Market nan birnin Kaduna, wanda ake kira da suna Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Masjid, ko sahaba, masjidin sahaba. Okay, kaso ne Sheikh Abubakar Gumi, ko masjidin sahaba da ke nan kaso Sheikh Abubakar Gumi a nan birnin Kaduna. A bisa alƙawari da muka yi cewa za mu kawo ziyara ta yammantaka, kuma za mu yi magana akan maudu'i mai taken alamomin tashin alkiyama a yau. Wannan maudu'i ne mai faɗi ƙwarai da gaske, wanda magana a kan shi ba magana ce da in dai za a saki zare a yi ta yin ta, wataƙila sai a yi kwanaki ana yin ta. Saboda idan muka kalli yadda Alƙur'ani ya ba al'amarin alkiyama muhimmanci, za mu ga cewa malamai suna tantance cewa kusan ɗaya bisa ukun Alƙur'ani gaba ɗayan shi labari ne a kan lahira. Akwai abubuwa guda uku waɗanda annabawa gaba ɗaya suka haɗu a kan yin tankiya game da su: game da tauhidin Allah Maɗaukakin Sarki, game da tabbatar da annabta, to na ukunsu kuma shi ne game da bayar da labarin alkiyama da kiran mutane zuwa ga su shirya mata, su yi imani da ita, da bayani a kan wasu mashahid da mawaƙif na abubuwan da za su faru a ranar alkiyama. A cikin haka ne kuma Allah Maɗaukakin Sarki, cikin hikimarsa da tsarinsa, sai ya bayyana wasu alamomi. Haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya bayyana wasu alamomi da suka shafi tashin alkiyama. Abu na farko da ya kamata mu fara magana a nan shi ne, me ake nufi da alamun tashin alkiyama? Ana yawan faɗan alamatus sa'a, ko ashraqus sa'a, ko zance makamancin wannan. Me ake nufi da shi? Malamai suka ce hiya dalailu wal amaratu allati tasbiqu wuqu'a yawmil qiyamati wallati akhbaraha akhbara biha an-nabi sallallahu alaihi wasallama li yakuna an-nasu ala isti'dadin. Sune wasu alamomi da wasu abubuwa waɗanda za su bayyana a wannan rayuwa tamu kafin lokacin tashin alkiyama, wanda za su ba mutane dama su faɗaka, su dawo cikin hayyacinsu, su yi shirin gamuwa da Allah Maɗaukakin Sarki. Waɗannan alamomi ana raba su zuwa gida biyu. Akwai alamatu sa'a as-sughra, ƙanƙanan alamun tashin alkiyama, wanda sun fara bayyana tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raye, kamar da Allah yake cewa iktarabati sa'atu wanshaqqa al-qamar. Sannan ita kanta rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya ce daga cikin alamun tashin alkiyama waɗanda suke ƙanana. Akwai kuma alamun tashin alkiyama manya, wanda ake ce ma alamatu sa'a al-kubra. Malamai suna lissafa su tsakanin 7 ko kuma 9, waɗanda da zaran an gan su, to alkiyama tana nan bayan su kai tsaye. Su ne irin su bayyanan Mahdi da Annabi Isa da sauransu. Waɗannan ba za mu yi magana a kansu ba, domin an yi ƙaidi an ce alamun tashin alkiyama a yau, waɗannan kuma duk ba su bayyana ba. abu na biyu kamar da na fara ambata lalle alqurani mai girma yayi batu da yawa akan tashin alkiyama haka nan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi batu da yawa akan tashin alkiyama saboda tabbatar da aqidar musulunci game da iman tashin alkiyama wanda bai iman da alkiyama ba addininsa bai cika ba imaninsa bai yi ba yana daga cikin sharuɗan imani shine imani da tashin alkiyama saboda haka aka yi wata magana a cikin ta akan ta dan kuma a hada alaka tsakanin duniya da lahira kada ya zama mutane duniya kawai suka damu da ita ba ruwansu da lahira ka zama cikin addahariyun masu cewa in hiya illa hayatul dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr kar mutum ya zama cikin wanda basu kula da lahira ba basu shirya mata ba alharin ita ce matabbata kamar da Allah yake cewa kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira saboda haka aka yawaita yin magana da an tafi bini-bini sai magana akan tashin alkiyama da abubuwan da su faru dan kuma a kwadatar da mutane akan lallai su yi kyakkyawan shiri ta hanyar ayyuka nagari da tuba zuwa ga Allah da kuma rashin karkatuwa zuwa ga duniya Allah madaukakin sarki yana cewa al-misali yas'alukan nasu anis sa'a Allah ya ce kul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba a cikin ahzab Allah ce suna tambayarka anis sa'ati game da tashin alkiyama kace musu ilmuha indallah ilmin ta yana wajen Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba amma me yasa na sheka kayu tashin alkiyama yana nan anan kusa haka Allah ya ce Allahul ladzi anzala alkitaba bil haqqi wal mizan wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib yasta'jil julubi alladhina la yu'minuna billah zuwa karshen ayat cikin suratul shura Allah ya ce shi ya saukar da alqur'ani ya saukar da ma'auni wa ya sanar sheka cewa tashin alkiyama ba nan kusa bane Allah ya ce wama amru as-sa'ati illa kalamhil basri aw huwa aqrab cikin nahal al'amarin alkiyama kusancin shi bai fi kaman kittawar ido ba ko kuma ma ya ma fi wannan sauri mutane ne suke ganin shi da ni a nesa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba a wurin Allah kurkusa ne da haka Allah yake yawan faɗa wannan maganganu irin haka iktarabat as-sa'at wa shaqqa al-qamar iktaraba lin-nas hisabuhum da ira'irun su ata amrul lahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yushriku suna nan da yawa wannan a cikin alqur'ani ba za su kirgu anan ba kafirai na dukkanin zamanna da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma har yanzu suna da musu ne yawa akan tashin alkiyama da haka Allah yakan yawan tuhumar su amma ya tasaluna anin naba'il azim akan me suke tambaya suna tambaya suna cewa wai a idza mitna wa kunna turaba zalika raj'un ba'id Allah yace kada alimna ma tanqusul abdu min suna cewa wai idan muka mutu muka zama ƙasa yanzu wai sai a tashe mu wannan abin yana da wahala Allah yace mun san duk abin da ƙasa ke ci daga jikin su da haka za mu tashe su ba ma kafirai ba hatta musulmai sukan samu kansu a wani lokaci a cikin tunanin anya abin zai yi kuwa hatta annabawa hatta annabin Allah Ibrahim alaihi salam har sai da yace rabbi arini kaifa tuhil mauta Allah yace awalam tu'min ko dai baka imani bane yace a nayi imani amma dai ina so in ƙara natsuwa ne haka wancan da Allah ya babu labari da ake cewa Uzairu aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha fa qala anna yuhillu hadhihi ba'da mauti da ya wuce wani gari yaga an yi girgizar ƙasa garin ya lalace yana mamaki ya zai Allah ya tada wannan garin Allah ya gwada mishi akan shi da abincinsa da jakinsa da kamar da aka sani so saboda haka abu ne wanda yake mai nauyi a cikin duniya da cikin ma sama faqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghta saboda haka Allah yake yi waɗannan maganganu kala kala a wurare daban-daban fal yanzuruna illa sa'a an ta'tiyahum baghta Allah yake faqad jaa asharatuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum waɗannan ire-iren ayoyi an kuma masu albarka suna nan da yawa da yawa da yawa wanda suke nuna girman sha'anin tashin alkiyama da kuma cewa lalle al'amari ne da Qur'ani ya ba da muhimmanci a kanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yawaita alakanta imanin mutane da tashin alkiyama, yakan yawaita cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut falyukrim dayfahu falyaf'al kaza falyaf'al kaza. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan amfani da wadannan abubuwa guda biyu a matsayin wato tunawa mutane muhimmancin su imani da Allah da imani da ran tashi alkiyama. Ina fata muna ganewa. Abu na gaba da nake so mu kalla saboda muhimmancin wannan sha'ani na alkiyama, za mu ga cewa Allah ya kiraye ta da sunaye daban-daban masu ban tsoro da firgici waɗanda ya kamata a yi tadabburi game da su. Allah ya kira ta da sunanta na yanka, shine yawmul qiyama. La uqsimu biyawmil qiyama, misali Allah ya kira ta da as-sa'a, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya kira ta da al-qari'a, al-qari'atu mal qari'a, wato mai kwankwasa. Ya kira ta da suna al-zalzala, idza zilzilatil ardu zilzalaha. Ya kira ta da yawmul khulud. Ya kira ta da al-haqqa, abu na gaskiya, al-haqqatu mal haqqa. Ya kira ta da al-azifa, azifatul azifa, laysa laha min dunillahi kashifa. Ya kira ta da yawmul hasara, ranan nadama, ranan kamunga. Ya kira ta da suna al-ghashiya, me yayi bala'i, me fitar da me yayi komai wanda take tonan sili. Ya kira ta da yawmul fasl, ranan yin dalla-dalla da komai. Ya kira ta da yawmul da al-waqi'a, idza waqa'atil waqi'a, mai aukuwa. Ya kira ta da yawmul jam'i, dalika yawmul jam'. Ya kira ta da yawmul taghabun, ranan kamunga, ranan nadama. So malamai suka ce wannan yawan sunayen ba yana nuna girman sha'anin ta ne. Abu mai wanda yake mai muhimmanci shine yake da sunaye daban-daban. Wasu malamai sun yi ƙoƙarin su lalibi menene hikimomin da suka sa aka yawaita magana akan alamun tashin alkiyama. Suka zo a cikin Alƙur'ani, suka zo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka zo a cikin wasu athar na maganganun sahabbai waɗanda suna iya ɗaukar hukuncin mawquf lafzan amma marfu'an hukuman. Me yasa wannan abin ya yi yawa? Daga cikin abin da aka lalubo shi ne wannan yana daga cikin rahama Allah ga bayinsa. Allah madaukakin sarki bai bar mu wato a sake babu bayani ba, a ce sha'ani mai girma irin lahira amma mutum bai san za ta faru da shi ba. Da cikin rahama Allah sai Allah ya sanashe mu, ya yi mana bayani, kuma ya kawo mana alamomi don kada a yi mana afke ba tare da mun shirya ba, wanda wannan zai ba mu dama mu yi al-isti'dad, kamar yadda Ibn Hajar yake faɗa a cikin Fathul Bari cewa sanin alamun tashin alkiyama da ganin suna bayyana zai sa mutum ya ja wa kansa linzari, ya shiga taitayinsa, ya fara shirin gamuwa da Allah madaukakin sarki. Yana cikin sunnar Allah madaukakin sarki duk wani abu wanda yake muhimmi to Allah bai afko da shi haka nan kawai, sai ya turo mishi bushara. Zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabtarsa na daga cikin manyan abin da ya faru a duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba sai da aka aiko da irhasat, wasu abubuwa da suke nuna cewa lokacin shi ya kusa. Malamai cikin ahlul kitabi sun ga waɗannan alamomin, kamar abin da ya faru a Makka na zuwan giwaye, kamar abin da ya faru a Makka na ainihin wato wani haske da aka gani daren da aka haife shi da ire-irensu. Haka nan haihuwa da mutuwa da mutane suke babban al'amari ne a rayuwa. Da aka mace ba ta haihuwa kawai haka ba tare da shiri ba, sai ta yi ɓatan wata, sai ta yi morning sickness, sai ta yi ciki ya girma har watanni, sannan ta fara naƙuda kafin ta haihu. Da haka idan mutum zai mutu ba ya mutuwa haka nan kawai sai an nuna mashi alama. Wa ja'akumun nadhiru, malamai suka ce furfura ce, shine alamar mutum to yanzu ya fara shirye-shiryen tafiya lahira. Mutum bai faduwa ya mutu haka kawai, sai dai a matsayin ita kanta wannan mutuwar za mu duba ta cikin alamun tashin alkiyama, mutuwar kujia da mutane suke. Amma mutuwa ta al'ada ita ce wanda mutum zai rashin lafiya ya shirya, ya yi wasiya, ya yi sallama da ƴan uwansa da danginsa har kuma lokaci ya yi sai ya rasu. Da shi da su duka sun zama mentally prepared, kwakwalensu sun shirya ma cewa wane fa rayuwar shi ta kusa kawowa ƙarshe. Idan mutum ya jinya, aka ga da shi da ƴaƴan shi da dangin shi da masoyansa duka za a sadan to yanzu dai wane ana jiran lokaci. Saboda ka san da Allah zai ɗauki rayuwarsa zai zama zukatanmu sun shirya ma an san wannan jarabawa. Amma idan mutum ya ga lafiya lau yanzu nan aka dawo da gawarsa ko aka ce ga ita yi hatsari ko wani abu, za ka ga akwai sadma, akwai shock a wurin iyalansa. To haka duk abubuwa suke faruwa, Allah yana nuna mutane alama. Ruwan sama bai sauka sai an yi iska, an yi hadari. Wallahi nazilu laysa min ba'di ma qaratu wa yanshuru rahmata, a wata ira'a wa yunashshiru rahmata, wato shine iska da guguwa da hadari da sauransu. To duk wani abu muhimmi Allah cikin sunnarsa bai bari ya fara haka nan kawai babu mau'idi, ba san za a yi ba. Yanzu ko irin al'ada da mutane suka fito da sabuwa da an zo neman aure, ko a ce a ɗaura aure, wata sai ta suma an gaya mata da an je cikin gida an ce a ɗaura miki aure, sai da ya aljanu. Amma idan ta sani yau wata shida cewa za a ɗaura mata aure, an sa rana, an kawo kaya, an zo an yi tattauna, an yi ittifaki da me za a yi, ta shirya wannan sabon rayuwa. Kai ma da ka aika ne maka aure da an je aka rawa ka ce to wani fa an ɗaura aure, sai ka ji cikin ka yi sanyi kuma. Saboda ba wannan ka shirya ba bai, na za ka sa ta me za ka yi, me za ka yi. Ko mun gane al'adar ɗan adam game da wato abu wanda yake muhimmi a wurinsa, yana so ya zama ya shirya mushi. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya kawo mana waɗannan alamomi don ya zama muna cikin shiri, kuma don ya zama wato jarabawa gare mu wajen imani da gaibu. Abinda aka faɗa aka ce zai faru ko mu gan shi ya faru, sai imaninmu ya tabbata. Kamar yadda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gaya masahabbai cewa za a taru a yi mana kwaf ɗaya, amma Allah zai ba mu nasara. Shi ne Allah ya ba mu labari, walamma ra'al min al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu ma zada illa imanan wa tasdiqa. Ko da aka taru aka ritsa su lokacin azab, sai abin ya tsara musu imani, suka ce abinda aka gaya mana ne da ba, ai Allah dama ya gaya mana wannan shi alƙawarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana. Haka lokacin da ya je Badar yana nuna musu cewa nan inda wani zai faɗi kenan, nan inda wani za a kashe shi kenan, nan inda za a kashe shi. A cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna guda 70 din nan babu wanda ya tsallaka inda aka nuna, sai suka ƙara imani da cewa lallai wannan manzo da gaske ne Allah ne ya aiko shi. Saboda haka alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana, sai mu zo yanzu a wannan rayuwa sai mu gansu kamar yankan wuka, kamar yadda aka wassafa su, mu gansu keke da keke, sai ya ƙara mana imani da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan galibin alamun tashin alkiyama zaka ga cewa matsaloli ne da rigingimu da fitintunu. Idan muka san da zuwansu, to zai rage mana tension. Dama mun san cewa za a yi wannan rigima, za a yi wannan fitina. Nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ya ce za a yi fitintunu waɗanda idan munini ya ga fitinan sai ya cire rai ma da rayuwa, sai ya ce wannan fitina ba zan tsira ba. Nabi ya ce sai kuma ta tsallake ta kyale shi, sai wata ta zo sai ya dinga cewa hazihi hazihi, wannan dai kan ba za ta kyale ni ba. So mumini zai dinga ganin fitintunan nan, amma yana sa ran cewa Allah ya so zai tsallake su. To mu ɗauki wannan duka a cikin a matsayin muqaddima. Ko idan muka ce alamun tashin alkiyama a wannan zamanin, na ji daɗi da aka yi kaidi aka ce a wannan zamanin, in Allah ya so ba za mu wuce zamanin nan ba. Ni ne muka yi awa da insha Allah mun samu abin da mu samu. Kun ga da aka kawo ta fikirin, na yi ta tunanin ta yi da rabu lomai saboda suna da yawa. kuma ta ina zaka kama su, sai ne wata dabara cewa to bari na zabo wasu sassan rayuwarmu, kowanne mu nemi guda biyar. Alamun tashin alkiyama a wannan zamanin wanda suke da alaka da addinin sai mu lalabi guda biyar a ciki. Alamun tashin alkiyama a wannan rayuwa wanda suke da alaka da ilimi. Alamun tashin alkiyama a wannan rayuwa wanda suke da alaka da tattalin arziki. Alamun tashin alkiyama wanda suke da alaka da rayuwar yau da kullum. Kudi kenan ko? Sai kuma alamun tashin alkiyama wanda suke da alaka da shugabanci da siyasa. Ko ne muka samu guda biyar, mun samu guda 25, ai sun isa ko? Sai su zama samfuri. Ba zai yi a ta kawo su haka kawai, babu wani tsari ba. To mu dauki na farko, alamun tashin alkiyama da suka shafi addini. Wannan addini da muke na musulunci, akwai abubuwa da dama da suka bayyana a cikinsa, a yadda muke rayuwa a yau, wanda suna cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a matsayin alamun tashin alkiyama. Ina fatan ba wani abu da zan faɗa nan wanda ba ta bijiwa, duk an san su. Wataƙila ne kawai mun manta, ko kuma mun saba da su ta yadda muna ganin ma kamar ba ya komai ba ne su. A nan misali mu ɗauki yaɗuwar bidiyoyi. Dukkaninmu muna matsayin shaidu a kan cewa a wannan zamanin da muke rayuwa, bidiyoyi a cikin addini sun yi yawa, har sun galabaici sunnoni, har an wayi gari kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa a ƙarshen duniya za a yi wani zamani wanda bid'o'i za su sha makanta sunnoni, ta yadda idan mutum ya zo ya faɗi sunna sai a ce ya kawo bid'a, idan ya zo yana yin bid'a sai a ce ma sunna ce. A wannan haka muke rayuwa yanzu. Saboda haka intisharul bid'a wal muhdathat yana daga cikin alamun tashin alkiyama a cikin addini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tunqadu ural islami urwatan urwatan, za a yi zamanin da mutane za su dinga daddatsa igiyoyin musulunci igiya bayan igiya, har sai an wayi gari ba a ma san menene musulunci tatacce ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na farkon abin da za su fara datsewa shine hukunci da zafin Allah, na ƙarshe kuma shine sallah. Za a yi zamanin da sallah ma sai wanda ya gara ma kawai zai, kamar yadda muke gani yanzu, in baka yi sallah ba ba wanda zai ce maka dole sai kai, ko a hukunta ka ko a ce kai ridda, babu wanda zai damu da kai, kai ne kawai a matsayin kai ridda da Allah zaka tashi kai sallah don ka tsira. Allah ya tsare mu. Na biyu, samuwar masu karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan yan kalakatu su ma alamar tashin alkiyama ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi a kansu, a yayin da yake cewa yushakur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithihi. Ana nan za a yi wani zamani, za a samu mutum yana zaune a kan karagarsa, a kan kujerarsa ta ‘yan gayu, ya baza riga, sai a zo a gaya mai hadisi cikin hadisaina, sai ce mu ba ruwanmu da hadisi. Za ga irin wannan shi ne yadda ka sa Annabi ya ba mu hoto mai kala na abin da suke. Yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasafa, haka ba ka gan su. Hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Abi Dawuda. Sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa inna baina yadayhi sa'ati dajjaluna kadzabuna, can kusa da alkiyama za a yi wasu manya-manyan makaryata dujalawa, su ne masu karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, masu da'awar wanda taka da annabta da ire-irensu. Na uku daga cikin alamun tashin alkiyama cikin addini, akwai yawaitan masallatai. Masallatai su yawa fiye da bukatun mutane, kowane gida da masallacinsu, kowane layi da masallaci, ko kuma a layi ɗaya inda ake buƙatar masallaci ɗaya sai ka ga guda shida, bayan ginannu kuma wancan majalisa su yi nasu, wani shagon teloli su ma su yi nasu, kusa da wani mai sayar da rake su ma sun yi nasu, gidan kallon ƙwallo su ma da nasu, duka masallatai ne. Wannan yawan masallaci da muke gani, to in dai sun wuce buƙatu, to alama ce cika alamun tashin alkiyama. Sannan wa zakhara fataha, da yi masallaci kwalliya fiye da bukata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqumu sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid, alkiyama ba ta tsaya ba har sai mutane sun dinga alfahari da masallatai, ce masallacin mu ya fi naku kyau, masallatan kungiyar mu sun fi na kungiyar ku yawa, namu ya fi naku tsada, irin fitilun da muka saka sun fi naku, solar mu ta fi taku karfi, mun fi ku yawan mutane masu kuɗi. Duka yana cikin attabahi bil masajid. Allah ya kyauta. Wannan hadisi ne sahihi, al-Imam Ahmad ya rawaito shi da Abu Dawud da Nasa'i. Abu na hudu shine gurbatul Islam. Musulunci ma zai waye gari ya zama wani abu bako, wani abu da ba a saba da shi ba. Da zarar an faɗo na ba musulunci sai a ce maki a ce da gaske ma da ba akwai kaza a cikin karatun. Wara ma ka addinin yake ya zama bako. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Musulunci ya fara matsayin bakon addini, wato tsillin-tsillin can da can, kuma zai waye gari ya koma haka kamar yadda ya fara. Sai daga yau musulmi amma ba su sanne addini ba. Idan wani a cikinsu ya ɗan san wani abu yana faɗa, sai a yi ta mamaki a ce ba mu taɓa jin wannan maganar ba, ko a ce kai ƙarya ma yake, ya za a ce haka. Idan sai mutum ya karanta aya ko hadisi sai a ce ƙarya ne, ba a yadda ba, ko ba haka Allah yake nufi ba. Sai a wuni a kwana a yi mako guda ana surutu a cikin social media a kai, kuma aya ce ko hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda gurba, saboda gurbatul Islam. Allah ta fare. Sannan abu na biyar, akwai kuma tajammu'ul umam diddal muslimin. Za a yi ganganko, kafirai da munafukai da fasikai za su haɗa kai don a murƙushe musulunci. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tada'a alaikumul umam kama yata'al ju'u 'ala al-qas'ati. Za a yi muku taron dangi kamar yadda mayunwata suke taron dangi akan kwanan abinci. Idan ka lura haka abin yake faruwa, inda ka samu wasu musulmai sun tsayu akan addinin musulunci, za ka ga da musulmai ƴan uwansu da kiristoci da kafirai da masu mulki da yahudawa da suwane da suwane, duk za a haɗa a ce a murƙushe su, kar a sake a basu su kai labari, saboda ana jin tsoron abin da zai faru sun kai labari. Wannan yana cikin alamun tashin alkiyama a wannan babi. In muka tsallaka gaba ta biyu, ita ce gaba game da alamun tashin alkiyama da suka shafi ilimin addinin musulunci, su ma za mu samu guda biyar a matsayin samfur. Daga cikinsu akwai tasaddurul juhal lit-ta'lim wal fatwa, a ɗaura jahilai akan kujerar shugabanci na addini da malanta da fatawa, ko kuma bil'ahara su ɗaura kansu a wayi gari. Kaga mutanen da ba su kai tsaikonsu, bai tsayin da zai kai karansu, bai tsayin tsaiko ba, amma suna shiga cikin manya-manyan al'amura na addini. Su ne ke karantarwa, su ke ba da fatawa, su ne limamai, su ke mai da martani. Wani bai iya ma jan karatu daidai ba, wani ma shekarunshi ba su kai ya shugabanci mutane ba, wani ba a san tarihin inda ya koyi addini ba. Ya kamata wanda zai koyar da wani abu ya zama ana da masaniya akan tarihin a ina ya koya. Yanzu babu yadda za a yi wani ya buɗe asibiti a nan Kaduna a ce kawai kuma abinda muka sani game da shi shine tsohon ɗan ƙwallo ne, ba a taɓa sanin ya yi makarantar likita ba. Wanda kai mishi ɗan shi ko matarsa ko ka kai kanka ka ce ya fide, ka ba wanda zai wani gangacin. Amma yanzu sai ka ga da samari da dattawa da ƴan mata da zawarawa, kowa an taru a gaban wani ƙaton jahili, kuma an sallama rayuwa gare shi. Kai tun abin ma yana iya maza, har mata ma yanzu suna da tsaurin idon, za ka suna malanta ba ta rasa ilimi ba. Ko ta rasa miji, kawai ta zama malama, ko ta kasa zaman aure, sai ka ji a ce sunanta kawai malama wance, ko ustaza wance, ko shekha wance. Ai, ta gayyata ta gari-gari, ana cewa sayyada ce gari-gari, tana baza jahilci. To wannan alamar tashin alkiyama ne. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yu'khadha al-ilmu 'an as-sighar, har sai an koyi ilimi daga kananan mutane. Kanana a yawan ilimin, kanana a yawan fahimta, kanana a shekaru, kanana a hankali, kanana a komai. Na biyu akwai kasratul qurra wa qillatul fuqaha. Za a wayi gari al-rabbuni su yawa a gari, amma wanda suka fahimci addini su yi karanci kwarai da gaske. Idan za a salar tahajjud sai an dinga raba, wato kai raka'a biyu, kai raka'a biyu, kai ma raka'a biyu, saboda kowa ya samu. Amma in ana neman malami gogagge, malamin fiqhu, sai a zagaye garin Kaduna, ba a samu wani cancanta a kiyashi da suna faqihi ba. A zagaye Kano ko Sokoto, sai dai haka a dinga cewa fi bani fulanin rajulun faqih. Wannan daga cikin munanan alamun tashin alkiyama. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa takunu fitanu, za a yi wasu fitintunu ya suru fi halmalu bayan fitintunin mutane za su wayi gari da arziki mai yawa a hannunsu wa yuftahu fi halqur'an daga nan kuma sai qur'ani ya sauki hatta ya qira'ahu almu'min sai ga mu'mini ya haddace shi wal munafiq munafiki wanda bai aiki da shi wanda wani ta kadari ne kula da taccen mutum sai ga shi ma da ramal was sabir nabi ya ce da yaro karami yaro dan shekara 8 10 sai ko ya zama ma da cin qur'ani tun kuna ganin kamar ƙarya ne ko da gaskiya sai ya shanye shi in ga ce ba haka ba ce a ce to ya zauna kuma sai ga ya karanta annabi ya ce wal kabir da tsoho wanda ya wuce shekarun kwakwalwar da take aiki shi ma ka ji ana celebrating wani dan shekara 60 yayi hadda annabi ya ce war rajul da namiji wal mar'atu da mace yanzu za a bi dikin dikin mata ma sun fa maza yawan mata ta wallahi din da ka je islamiya sai ga mata ma sun fi kokari maza da mata yara da manya kowa hadda kowa hadda tun ana yin ta shekara 3 4 5 yanzu ana yi ma wata 6 wannan ma alama za ta kiyama ne amma kuma zaka tarar mahaddacin nan wani ba zai iya fassara idza jaa nasrullahi wal fata ya bayyana ta ba shi ne ya dai shanye harfan da bakaken da tajwidin kawai wani ma ya rubuta wani ma zai karanta maka shi da baya da baya da baya to wannan alama ce cikin alamun tashin kiyama kullun ka ji an yaye alaramba guda 70 can an yaye 130 can an yaye guda 80 kullun cikin biki yake na yaye alaramomi amma ina malamai babu shi na gaba shine a talabud duniya bi amalil akhirah daga cikin alamun tashin alkiyama shine mutane su mai da ilimin addinin musulunci a matsayin abin neman duniya maimakon shi ilimi ana neman lahira ne da shi ta hanyar aiki da shi da karantar da shi da yada shi da kare shi abinda malaman da suke kin amma sai aka wayi gari mutane su neman ilimi ne in sun same shi manufar su kawai neman duniya wani ma tun yana cikin neman zai riga ya setting target cewa ga irin duniyar da yake so ya samu ya zama da cewa hadda alqur'ani da karatun fiqh da karatun hadisi duka ana yin su ne kamar da ake karanta medicine da engineering da economics da accounting da makamanta haka duk wanda ya shiga wannan karatun a kasu ko a ABU ko a UK da yaje yi neman duniya da shi da iyayen shi kowa abinda ake nufi kenan Allah ya sa ya gama lafiya ya samu aiki ya samu kudi sai da mu ilimin Qur'ani shi ma da hadisi fatan mutane kawai idan sun yi shi ya za su samu duniya masu hadda manufar su kawai su ci musabaka ko su samu babban aiki inda za a ba su babban masallaci suna samu kudi masu karatun addini manufar su kawai su ma su amfani da wannan dama su samu kudi ya zama da mutane suna neman duniya da aikin lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ashratis sa'a daga cikin alamun tashin alkiyama su'ul jawa ya zama makwabta ba sa mutunta junansu wa an tujlaba dunya bitti mutun ya amfani da addini ya samu duniya wa ta'allumu li ghayrillah mutun ya koyi ilimi ba dan Allah ba sai zama da kungiyoyin addini ba ana gane wace ce kungiyar da ke da capacity a addinance wace ke da kudi wanda ba ta da kudi to ba kungiyar kwarai bace duk masallacin da bai da masu kudi to ba masallaci ne na zo a gani ba za ka kawai ya zama miskin masallaci kawai kudi su ne to wannan alama ce cikin alamun tashin alkiyama ya uwa ai ina jin duk waɗannan kowa ya gansu ko a wata riwaya wannan riwaya tana cikin sunan Abi Dawud a wata riwaya ta Imam Abu Nu'aym al-Asfani a cikin Hilyatul Awliya ta zo da rafazin cewa min iqtirabis sa'a idza ra'aita an-nasa ba'uddina bid-dunya daga cikin kusantowar tashin alkiyama kaga mutane suna sai da lahira su an shi duniya wa tufqiha li ghairi dinillahi mutun ya koyi ilimin addini ba abin da yake koya sai dan duniya wa tulibati dunya bi amalil akhirah mutun ya dinga sallah ko azumi dan neman duniya ma'ana mutun ya je aikin haji duk ada da zai duniya kawai yake nema mutun ya yi sallah in ya gama ada da yake kawai duniya yake nema a zo sallar tahajjud mutane ba sa addu'a lahira akwai wani abokin mu muna ce mishi sawaba nazaro sai zai ji kasar dinna sawaba wani dan kasuwa ne mai shegin san duniya mun je umara muna dawafi da'ad da duniya kawai ke nema Allah kudi da aka gama sai ne ce sha baka sawaba baka da hankali kullun ka zo wajen abin da kake kenan ba za ka riƙe Allah ya baka aljanna bai ce Allah dai ya bani duniya in ya ban duniya na sai zai nema aljanna na rage da Allah ne a gaba na aka yi wannan ba wai labari ba kuma yana gani iya aqida shi kenan Allah ya bashi duniya shi ya sai zai nema lahira shi ya sai nema lahira dai Allah ya bashi duniya Allah ya kyauta eh me yake hada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana baya hadawa abu na hudu a cikin wannan babin na alamun tashin alkiyama da suka shafi ilimi akwai yawan mutuwan malamai kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal Allah baya tumbuke ilimi daga zukatan bayi sai dai wa innama yantazi'uhu bi mautil ulama Allah yana kwace ilimi ne da mutuwar malamai wannan al'amari ne da yake ya bayyana kwarai idan muka dauki shekaru da suka wuce kamar shekaru 25 30 a wannan zamanin namu zamu ga cewa galibin malamai da ake ji da su duk sun kaura a matakin duniya ina irin su Allama Ibn Baz su Allama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen su Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani su Ahmad Shakir da irin su ainihin wato wancan malami Abdurrahman Al-Muallim da su gasunan da yawa har zuwa nan Najeriya idan muka gangaro ina su Mallam Abubakar Gumi a nan birnin Kaduna da mutane irin su Mallam Abubakar irin su Mallam Sunusi Gumbi waɗannan suna cikin malaman garin nan na Kaduna ko har zuwa nan kurkusa kwana-kwanan nan ba da jimawa ba Mallam Habiba ya kaura ya rasu Allah ya gafarta musu gaba daya Habiba ya kaura kwanan nan ya rasu ina jin shi ne na kurkusa din nan musamman girar gungu sun rasu Mallam Rabiu Daura har ka tafi zuwa shekaru 15-17 sa Sheikh Jafar Mahmud Adam su Mallam Albani namu margayi Allah ya gafarta musu irin su Mallam Ahmad Babba na Kano kai zaka ta lissafa su zaka ga duk ba sa ba eh Mallam da kai Idris shekara 1 kenan yanzu dindi ba rawar haka bayan sallah azumi to duk wanda kuma ya fada a cikin su zaka ba a mai gurbin shi sai dai ta kama kan wannan shine musibar mutuwar malamai kuma duk wanda ya mutu zaka ya mutu da ilimin sa ne sai dai ya ba wani dan abu kadan da ba a rasa ba wanda yake dan laluba a kamuna a kamuta to wannan mace-macen na malamai kaga ana ta zare malamai ana barin jahilai ko kwanda sai abin malamin nan jahilai 100 su mutu a Kaduna nan yafi sauki akan malami ɗaya ya mutu ba yafi sauki ba to amma sai malami ana tsananin buƙatuwa zuwa ga iliminsa ana tsananin buƙatuwa zuwa ga tarbiyarsa da fatawarsa da shawarwarinsa kai ganin shi ma a cikin mutane wani wata kariya ce ga al'umma amma kawai sai a waye gari fit sai ka jiya mutu shikenan kuma kamar wasa kamar gaske alaliba alaliba waye zai mai gurbinsa sai a rasa sai dai wani dan dagaji ko wani maneji ko wani rabin malami haka za a yi ta manage shi to wannan alama ce cikin alamun tashin alkiyama wanda kuma ga taranta riga ta darka ke a ta su waɗancan manyan malaman na duniya idan ka je ka bi tarihi za ka ga inda sun karantar sun yi rubuce-rubuce amma dai za ka tarar cewa kamar yadda Bahaushe yake cewa magaji magaci wato gyara ba zai kama kashi ba a cikinsu duk wanda ya faɗi yanzu a Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya bar jiga-jigan ɗalibai su mashhur Ali Salman su Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Athari su Abu Ishaq Al-Huwaini duk sirar su ma waɗannan wasu su a kwana-kwanan nan da ire-iren su kowa zaka ga in rubutu ne in girman alƙalami ne sun kai karansu ya kai tseko amma sai ga albarkar bata kai ta waccan ba a sallamawa da al'umma suka yi ma waccan su ba su samu ba sai ka ga wato irin dattakun su ba su da shi Mallam Abubakar Gumi ai ba kuwa zurfin karatu ne ko yawan takaddu ko iya al'irabi ba bai fi kowa ba amma ba Allah ne ba wani karɓuwar da ya bashi ba Allah bai ba wani ɗaukaka da daraja da alfarmar da ya bashi ba Allah bai sa ma wani malami irin kwarjinin da Allah ya bashi a gaban masu mulki ba to wannan yana cikin musiba da kullum muke cikin ta saboda ka mutuwar malami jama'a babban musiba ce a cikin musibu da suke fuskanta al'umma da shi sai ya kamata mutane su ta istirja'i suna komawa ga Allah a lokacin da aka samu irin wannan mutuwa na biyar a wannan babi shine a babin ilimi muke magana ko shine yawan jayayya addini jayayya da ta zama ruwan dare kullun kaji mutane suna cigiyar da wa za su jayayya suna cigiya gari gari suna kiran muqabala ana yin ta ma an buɗe wato virtual saboda tsabar san jidali in ba shegen san jidali ba ina abin rigima akan tahajjud da ashan ina abin rigima akan qabdu da sadu ina abin rigima da za a yi ta jayayya akan sallar juma'a in ta fado ranar idi ko azumi na nafila ranar asabar duk wani abubuwan fa akwai sa cikin littafai ko ba taɓa yin muƙabala akan su amma za ka ji wani yadda ya ce wallahi sai an yi muƙabala zai tashi daga nan Kaduna ya tafi Akwanga akan wannan rigima ko ya tashi daga nan Kaduna ya tafi Lagos ya je yin wannan rigima ya ce kuma in ba za a yi ba a zo a yi mubahala wato a zai alatsi alatsi ne musu akan addini da malamai da jahilai da wanda ya kamata su yi da wanda bai kamata ba kowa ya mai da addini abin jayayya wannan cikin alamu ne na bayyanar wato a kusanta alkiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ƙarshen al'amari za a jarabci mutane da yawan surutu da yawan jayayya da yawan rubuce-rubuce sai a jarabce su kuma da ƙarancin aiki to shine wannan yawan surutu yawan jayayya yawan rubuce-rubuce da ƙarancin aiki da waɗannan biyar kenan su ma wa ala zalika faqis muka lallaka a cikin tattalin arziki a cikin al-iqtisad cikin economic life rayuwar mu ta tattalin arziki nan ma akwai alamu da yawa da suka bayyana tashin alkiyama su ma za mu kawo biyar insha Allah madayin samfur daga cikin su akwai musharakatul mar'ati ar-rajula fi tijara an wayi gari mata sun zama yan kasuwa kamar maza yanda kaga yanzu duk matan kasar nan yanzu yan kasuwa ne duk matan mu ko muke ba su majayi wani ma matan shi mata fishi karfin tattalin arziki kuma ana ganin wannan alheri ne ci gaba ne alhamdulillah ai matata ma tana zuwa Dubai tana da babban shago a kasuwar nan ta ce ce ne ko ta a Bakar Gumi ko ta ina ne ma wannan alama ta shi alkiyama ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna baina yadayi sa'ati idan alkiyama ta kusa akwai taslimal khassati za a wayi gari mutum zai yi sallama sai ga wanda ya sani kuma an maka sallama ba sai kaga kaga ka gane shi sallan sai ka amsa ba ka ba sai ka tafi abinka wannan ma wata alama ce ba za mu ba magana akan ta ba ta zo ne a matsayin kai bonus nabi ya ce wa kushuwar tijara kasuwanci zai bazu a cikin duniya nabi ya ce hatta tusharikal mar'atu zawjaha fi tijara har ka ga mutum da matarsa sun zama yan kasuwa a tare shine shugaban kamfani ta kuma ce secretary ko financial officer ko ita ce CEO shi kuma shine babban marketer mace ya bude matar shi shago ya sa mata kaya yana aiko mata da supply ko ya dinga tura ta tana yi a cikin gida shi yana yi a waje tare suke yi sun zama joint venture ko ya bude chemist ya ce matar shi ta zauna ta ci gaba da kula da chemist din shi kuma ya tafi wata harka shine ta ta sharikal mar'atu zawjaha fi tijara annabi ya ce wa qat'il arham da yanke zumunta mutum ba ruwan shi da danginsa nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shahadatu zur da shaidar zir wa tutmanu shahadatul haqq da kuma koye shaida ta gaskiya mutum ya san ga yadda abu ya faru a ce ba da shaida ce ni ba ruwana ba zan shiga rigima ba ba na san bagon yan sada kuma shine yawan wani abun ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa dhuhurul qalam da bayyanan yawan rubuce rubuce yanzu ka duba irin yadda kusan komai rubutu ne kullun wuni muke muna rubuce rubuce magana ma rubutu ce ba shine chatting ba na uku a wannan babi na biyu kai afuwar ko na biyu a wannan babu shine arriba bayyanar riba bayan bayyanar kasuwa kowa ya zama dan kasuwa maza da mata mata kullun su fito kasuwa har ana wa'azi ma ana cewa kar su zauna a gida an daina aiki da wakar na tv tukunna yanzu gaba daya to ana nan sai kuma riba ta bayyana a cikin dukkanin kasuwancin babu yadda yanzu ko kai ne limamin garin kana cin riba baka sani ba komai nazahaka ne zaka huda da bankuna zaka huda da company financial institutions kai da ko baka yi da ba sai ka cire ba da sanin ka ko ba da sanin ka ba sai ka cire ba nabi sallallahu alaihi wasallam ne yake cewa in bayna idai sa'a a ƙarshen rayuwa yazharu riba riba zaka yi zaka samu bayyana wal zina haka nan zina wal khamr da shan giya yanzu da kusan riba ta riga ta gama darka ki mu sai dai ai tace ba da fatawa akan cewa to kai iya abin da ya zama dole kawai sauran kuma ka tuba da ana ba da fatawa ma a ce ba ki aikin banki yanzu a daina ba da ma wannan fatawa yanzu limane ne tafi neman slot na aikin banki madansa ko kanin matar shi Allah ya kyauta na gaba shine al khaltu bainal halali wal harami fi tijara cakuɗa kasuwa ta halal da ta haram mutum yana kasuwancin shi kasuwanci ne wanda ya halatta amma bai damu ba zai cakuɗa shi da haram mutum yana ayyukansa na halal bai damu ya cakuɗa da haram in aiki aka ɗauke shi kullum yana tsumbure in kuɗi ne ake biyan shi na ayyukansa ko kasuwancin shi ko kwadagon shi sai ya cinci abokan aikin idan ma'aikaci ne babba sai ya yi babake ya haɗa halal da haram shine yake halal yake haram ko a kasuwa a office a ma'aikata a gareji masu yin mesin duk wanda kai hulɗa da shi so yake kawai cuce ka yake halal yake haram haka kuma yake rayuwa hadisi ne sahihi a cikin Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ati alan nasi zaman za a yi wani zamani ma yubalil mar'u mimma akhadha min al-mal mutum bai damu ba ina ya samu kuɗin shi amin halalin am min haramin bai damu ba ba ruwan shi da tantance me yayi halal ma'aikaci ba zai je yake kullum ba ko kuma ba zai tsaya har sai an tashi ba kaga ya ci kuɗin da haram dan kasuwa bai damu ba ya siyar da rantsuwa ya siyar da ƙarya ya siyar da cuta bai damu ba ya siyar da abin da baya wurinsa bai damu ba dan kwadago in ka bashi aiki sai kai inda ka san kana aiki da Yahudawa illa madunta da yi kaima in kana hulɗa da kanikawa da masu gini da masu aiki a site da masu da tailori da duk wanda zaka aiki da shi sai su ce ka in idan gona kake da ita in ka je kafin ka ankara sun sace rabin takin ranan girbi sun kwashe rabin amfanin kullun haka kaga cakuɗa halal da haram wannan tana cikin alamun tashar kiyama na gaba shine almalu yaksuru wa yafidu ala aidil khufati wal a'rab dukiya za ta yawa yawa na ban mamaki a hannun mutanen ƙauye nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a wayi gari a ga talakawa marasa takalmi ƙauyawa suna gasar gina dogayen gidaje yadda annabi ya wasafa mutum ne asalin shi mutumin ƙauye har yanzu ba a cikin sunan shi akwai sunan ƙauyen wane wane sai ka ji an faɗi sunan ƙauyen kana faɗa wani ya jawo shi sunan ƙauyen su ba ka yawancin manyan nan suka bayar da kowa da sunan ƙauyensa a jikin sunan shi amma kuma yanzu su ne suka cika birane irin Abuja da Lagos da Kaduna da Kano da Dubai da ko'ina suna gasa gina dogayen gidaje kuma wani ka ji yawan kuɗin shi kuɗin wani ya fi yawan kuɗin da ake budget Najeriya ka ji mutum ya ce yana da gida 50 yana da mota guda 30 yana da kamfanoni guda 20 yana da tsabar kuɗi biliyan kaza bai san yawansu bai san me zai yi da su ba kuɗi sun fi ƙarfin buƙatar mutane wannan na huɗu kenan ko na biyar sannan kuma a ɗayan ɓangaren kuma za a samu yunwa da talauci kuma mutum ɗaya yana da kuɗi zai ciyar da duk anguwan nan me suna wannan anguwar da muke ciki ko da ke kasuwa ce ba anguwa ba ce ko central market ko zai iya ciyar da mutanen central market ya shekara ya ci da su bai talauci ba wataƙila kuma akwai mutum dubu da su ko za su kwana ba su ci komai ba a gaba balance ko to mu tsallaka idan muka zo cikin asahal istima'iyya rayuwar yau da kullum nan ma akwai alamun tashin alkiyama da suka bayyana masu yawa daga ciki ma ambaci wani hadisi a ɗazu shine hadisin da ya magana akan bayyanar zina da shan giya nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ƙarshen rayuwa mutane za su zo ya sayiluna da hira wal ma'azifa za a halasta zina da kiɗa wal khamra da giya annabi yace yusammunaha bi ghairi ismiha, za a dinga kiran su da sunan da ba nasu ba. Inda ga karo tana alfahari da karuwanci, mazinaci yana alfahari cewa shi ai baya zina da mata aure, yana ma wani gori cewa ta ni ba ruwa da mata aure. Kaga mutum ya an haifi dan zina, an yi mai biki, bikin suna ana nuna shi a duniya. Akwai mutanen da an san su mazinata ne, akwai wurin da an san nan wurin zina ne, amma yana da lasisi kaman kowane kamfani da aka ana zuwa a yi ba a jin kunyar Allah, ba a jin kunyar idan mutane. Haka giya an sa mata suna wani mai daɗi, an yi sa ta a mazubi, an mata packaging mai ban sha'awa kaman wani abin kirki. Haka kiɗa da jin kiɗa, mutane ba su ɗauki ma jin kiɗa matsayin wani abu ba ne. Za ga arama da ake magana, irin na ɗazu da ake magana, ya shanya fari, kuma za ga kullum yana yau da airpiece yana jin kiɗa. Ba ƙuranin yake ji ba. Haka nan akwai kuma a tashabbu bil kuffar, yawan kama da kafirai. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta za su dinga bibiyan kafirai suna kama da su, hatta inda kafirai sun shiga cikin ramin damo su ma za su bi su shiga. Al-Imam Ibn Taymiyyah da littafi musamman akan wannan shine iktida'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahil. In ka karanta dafin zaka sha mamaki, zaka ji tsoro. Kama da kafirai a tunaninsu, a suturarsu, a bukukuwansu, a ɗabi'arsu, a yarensu, a halayyarsu, da yadda suke kallon duniya. Ba aka wayi gari ma ana kama da su ma a wajen butulcewa Allah. Yanzu ƴaƴa da dama suna tafiya ƙarshen turawa karatu, sai su dawo sun zama atheists, sun zama mulhidai, masu ƙaryata Allah wanda ba su yarda da addini ba. ƴaƴan musulmai ne kuma gaba da baya. Za ga idan an zo bukukuwa, jiba yadda matanmu da ƴaƴanmu suke irin shigar kafirai. Duk wani ƴaddan da za a yi irin na kafirai. Yanzu wanda ya fi kowa wayewa shi ne wanda ya iya ɗabi'ar kafirai, cin abinci da hagu, magana da turanci, wanda zai kyamar kafirai yana zuwa inda suke yana hulɗa da su. Wannan ma cikin alamun tashin alkiyama. Na uku akwai kuma za a wayi gari rayuwa ba ta da daɗi ga kowa sai mutumin banza. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min iqtirabi sa'ati an yakuna as'adan nasi bid-dunya allaka ubunul laka. Idan duniya ta kusa tashi, babu mai jin daɗin ta sai mutumin banza. Saboda mutanen kirki za su ta ganin abin baƙin ciki, abin ƙyama, abin takaici, kullum suna cikin damuwa. Shi kuma mutumin banza wannan shi ne daidai abin shi, za ka shi yana ganin morewa ce kawai. Yanzu duk wani mutumin kirki kullum sai ya ga abin da ranshi zai ɓaci, sai ya ga wani lalacewa, wani abin takaici, wani rashin tarbiyya. Masu hulɗa da social media kullum ka shiga sai ya ga abin da zai baka mishi ko? Idan kana zama a cikin unguwa kullum sai ya ga yara suna wani aikin banza, sai kaga ana wani fasadi. In kana cikin 'yan siyasa kullum sai kaga abun haushi. In kana cikin ɗaliban ilimi kullum haka. Wa ke jin daɗin duniya shine wanda bai damu da lahira ba. Na gaba a cikin wannan babi shine bayyanan hasada da kuma rowa. Mutane za su zama baƙaƙen marowata da baƙaƙen mahasada. Na ga wannan bai buƙatar sharhi ko? Muna bar shi kowa sharhi da kanshi. Na biyar a wannan babi shine daga cikin alamun tashin alkiyama a cikin mu'amalar yau da kullum, mutane za su wayi gari suna fifita matansu akan iyayensu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fayuti'u ar-rajulu imra'atahu wa ya'si umma wa yaqta'u rahima. Kaga mutum yana biyayya ga matarsa, yana saba ma uwarsa, ya yanke zumunta. Yanzu galibi haka mutane su uwar shi bai iya siya mata gida irin na matarsa ba, ba zai iya siya mata atamfa irin ta matarsa ba, ba zai sa mata sola ta gaske irin da matarsa take gani ba, ko ya siya mata mota irin ta matarsa. Idan matar ta faɗi magana, uwar ta faɗi magana, in ce babu ki haƙuri gaskiya, wallahi wancan ta ce ba haka za a yi. Ya wannan ma wanda ya bata haƙuri kenan. Dama su kuma ‘yan uwa an riga an yi sublime ɗinsu. Za ka ga galibin ‘yan uwa suna rigima da matan breadwinner. Saboda an riga ta sa an jefar da su a gefe. Har ma wani karin magana yake a ce wai ba a iya ma dangin miji, ba a iya musu. Na biyar shine fitintunu da alamun tashin alkiyama da suka shafi watin shugabanci da siyasa. Daga ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya abuci cewa za a samu yawaitan shugabanni a zalimai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a kusa da alkiyama za a yi shugabanni a cikin al'ummata, yace waɗanda ba sa shiryatuwa da shiryata, ba sa hukunci da addini na, yace kerkeci ne su a cikin rigan mutane, ba su da aikin ba da zalunci ne kulle maqayisi. Wannan ma zai bukata wani shari, irin zalunci da ba bakin da shugabannin suke yi alama ce akan cewa kiyama ta kusa. Sannan na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga san kai da ababan da za ku ga bakwasan su. Inna kum satarawna min ba'di asaratan wa ashiya'a takrahunaha, wato san kai bayan sun yi wa babake duk wani abu na bukatun al'umma kuma sun sa san kai a ciki. Idan aiki ne za a bayar sai iya su da ƴaƴansu da sarkansu, idan kwangila ne kamfanoninsu, idan wani supply ne matansu da kannansu, idan an zo duk abin da za ku mora ba za su bari ku mora ba, sai dai su mora. San kai din kenan. Idan ma za su tashi su bar mulkin sai su saka na wanda za su ke yaransu ko masu tare musu ko ƴaƴansu. Sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma za a yi shugabanni waɗanda suke wato ba su cancanci mulkin ba. Duk abin da ake nema na a siffofin shugabanni na kirki ba su da shi, ba su da gaskiya, ba su da amana, ba su da jarinta, ba su da riko da addini, ba su da ilimi. Duk wani abu da ake bukata wanda ya kamata a ce shugaba yana da shi, to ba su da shi, amma kuma su ne shugabanni. Sannan da kuma bayyanan kwaɗayin shugabanci, innakum satahrisuna ala al-imara, za a waye gari mutane suna tsananin kwaɗayin shugabanci komai kankantarsa. Ko irin na aluta ɗin nan na makaranta, ka duba yadda ake rigima a kai, ka duba yadda ake rigima a kan limanci, masallaci yana da financial stability, ka duba yadda ake rigima a kan sarkin tasha ma sai ya rigima, ɗan union sai ya rigima a kan waye shugaban union ko shugaban yana taɓa ko kuma mutum a unguwa. To balantana kuma wannan shugabancin na gaske da ake na su gwamna da chairman da ɗan majalisa, shi kuma jimirin rigimar da ake, jimirin kuɗaɗen da ake kashewa kafin a samu shugabanci, saboda tsabar kwaɗayin mulki da mutane suke. A da can ana neman mutane za a ba su mulki, suna guduwa suna kuya. Sayyid ibn Jubair kuya suke, al-Imam Abu Hanifa an yi ba shi sarauta yake, aka haka kulle shi hayyar mutane gidan yari, afwan har ya samu da na ƙasa kafin ya fito daga gidan yari. So da mutanen da su suna gudun shugabanci, in an san za a ba su za su yi gudun tafiya ta kilomita 500-400 su je su kuya a wani ƙauye. Mu kuma yanzu mu muke zuwa mu kai application, mu kai takarda, mu ba da cin hanci, mu ba da mu kama kafa, mu ta bi muna nema don Allah a taimaka mana, a taimaka mana. Haka su ma masu neman mulki haka suke zuwa suna ta suna bin mu suna lallashi mu a taimaka, za su gyara, za su gyara, za su gyara, su ba da shinkafa, su ba da atamfa, su ba da kuɗi, su sa 'yan tauri, su fasa akwati, din dai a samu mulki. Sannan na biyar shine zubar jini da kashe-kashe, yana cikin alamun tashin alkiyama. Za a yi ta zubar da jini, za a yi ta kashe-kashe. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da suna al-haraj, aka ce mal-haraj, sai ya sa hannun shi ya nuna aka gama an yanka, a yi ta kashe mutane. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hatta yaqtula ar-rajulu abahu wa akhahu wa ummuhu wa zawjahu, har mutum ya kashe babansa, mutum ya kashe ɗansa, mutum ya kashe ɗan uwansa, mutum ya kashe abokinsa, mutum ya kashe matarsa. Kamar yadda duk mun ga irin waɗannan sun faru, da kuma irin wannan mass abin nan killing din, a shiga ƙauye a yi ta kashe mutane a Jos, a Kaduna, a Zamfara, a Sokoto, a Jigawa, a Kano, a Bauchi, a Lagos, a ko'ina duk mun ga waɗannan fitintunan. A nan garin Kaduna ɗin nan an yi wannan fitinan ba ɗaya ba biyu ba. Ai ta kashe mutane ba ji ba gani, wanda ba su ji ba su gani ba. Wannan yana cikin alamun tashin alkiyama da fitintunu waɗanda za su dinga gigita mutane, suna sa mutane su fita a hayyacinsu. Tashin farashin ababen masarufi, tsoro, da yaki da yunwa da talauci da karancin ruwan sama duk wannan suna cikin fitintunin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su faru waɗanda shugabanni za su rasa yadda za su yi da su inda yau shekara nawa da yin corona ba shekara wajen biyar kenan ba sannan ga corona wasu gani suke kaman kiyama ta tsaya aka ce kar kowa ya fito kada wanda ya gaisa da kowa kada wanda ya taba jikin kowa wajen anan ka nuna wajen sati goma aka yi ana zaune a gida ko kai tsammani za a tsallaka ba ka sha tsallaka wajen shekara biyar yanzu an manta ma yaushe aka yi sajin 2021 ne ko 2022 ne ko 2019 ne sai an nisa sai an nemi tarihi ko in ga 2021 ne ba da shekara biyar ke ha ce aka yi wai Kaduna sai maka mawu hal saboda bala'i da ke cikin Kaduna a lokacin in ka duba sanda aka yi yaƙin da aka yi tsakanin musulmai da kafirai a garin nan a shekarun baya can sai da aka yi mako no ba a fita yanzu haka ana zaman ɗarɗar a garin Jos ko kuma saboda irin wannan kashe-kashen to duk wannan suna cikin alamun tashin alkiyama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana su jama'a waɗannan duka samfur ne kawai mun dauke biyar a cikin gaba biyar dan su zama mana samfur duk wanda yake karatu ko yake sauraron malamai ko yake da ƙarfin bincike ya san akwai su da yawa da mu ambata su kuma ya san cewa duk waɗannan waɗanda muke rayuwa a cikin su ne a yau saboda haka aiki yana gaban mu sosai cewa lalle da gaske ne alkiyaman nan fa tana nan gab da mu kamar da Allah yake cewa yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو يتي ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك حفي عنها يا الله يتي قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلم الله يتي cikin suratul a'raf ne wannan ko Allah yace suna tambayar ka game da tashin alkiyama yaushe ne matabbatatta ayyana mursaha yaushe za a yi Allah ya ce ka ce musu ilmuha inda rabbi sanin lokacinta yana wajen ubangijina la yujalliha liwaqtiha illa hu ba ne bayyana lokacinta sai shi Allah ya sake cewa qul a yas'alunaka ko ka annaka kafirun anha suna ta tambayarka da sakwai sautara ta yi nauyi a sama da ƙasa wato mala'iku da mutane kowa abin ya dame shi Allah ya ce suna tambayar ka ka annaka hafiyun anha suna tambayar ka a matsayin kamar kai ne wanda ka nace akan abu Allah ya ce ilmuha inda rabbi iliminta yana wajen ubangijina la yujalliha liwaqtiha illa hu ilmuha inda rabbi menene kashin walakin aksarun nas la ya'lamu amma mafi mutane ba su da masaniya game da al'amarinta to mu a matsayinmu na musulmi a matsayinmu na muminai a matsayinmu na masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya sanashe mu alamomin ta dana kuma gashi nan muna ganin da yawa sun bayyana galibin wanda ba su bayyana ba su ne waɗancan manya-manyan da ake jira waɗanda da zaran sun zo nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kiyama tana nan a bayansu to kuma dai su bayyana ko dai ba su bayyana ba kananan nan sun bayyana kuma ko kananan nan ba su bayyana ba larabawa suna cewa man mata fa kad qamat qiyamah duk wanda ya mutu kiyama shi ta tsaya domin daga nan ya shiga lissafin mutanen barzakh daga nan zai fara ganin yaqini na abin da zai faru da shi da ire-irensa tun daga kabari har zuwa ranar alkiyama Allah ka sa mu cika da imani saboda haka waɗannan alamomi da ake magana ɗan uwa masu albarka suna matsayin izina ne da tintintini a gare mu kuma kullum muna karanta su a cikin Qur'ani da hadisai muna jin su a bakin malamai muna ganin su a aikace duk wanda aka ambata da nan na san babu wani abu da wani anan bai taba gani ba duk mun gan su watakila ma mu ma victims ne na abubuwa ko kuma muna cikin matsalar mu muna aikatawa saboda haka abin da ya rage mana mu tuba ga Allah mu dawo cikin hayyacin mu mu kama ambaton Allah da neman tsira mu yi ta'addu'a muna nema gafara Allah sannan mu kama aiki nagari tukuru saboda in mun zo mutuwa mu cika da imani ko mu tashi cikin tawagan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai cita Allah ubangiji ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ji kan magabatan mu cikin iyayenmu da malamanmu da sauran musulmi Allah ya kawo mana alkhairi Allah ya karba mu da fitin tunu ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka kawo mana shugabanni nagari ka alkinta mana rayuwarmu ya Allah kana cika ku da dogon surutu wanda karshen shi zai mantar da mu farkon sa ina godiya ga ƴan uwa da sauran masu fada aji da wanda suka hada wannan zama ina kuma addu'a Allah ya sa yadda muka haɗu dinnan Allah ya hada mu cikin rahmar sa da ni'imar sa da cetan manzon sa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.